sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamun ta ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani sarauniya, fara'a, normal dalar da kuma niya. Ha kuma ana iya samu a radio Alpha da ke kuma sun kasar Ghana. Masu na'urar computer ko a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau litinin 15 ga watan janairu na shekarar 2018 ladan ibrahim ayawa ne daga nan birnin washington dc tare da hafsat bello dan mai soro da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai
Afrika ta kudu ita ce ƙasa ta baya-bayan nan da ta kira jakadan Amurka ƙasar ta da yazo yayi bayani akan munanan kalaman da shugaban Amurka ya amfani da su akan baki na ƙasashen Afrika da Haiti a Amurka. A yau litinin ne Amurkawa ke bikin girmama Martin Luther King Jr. mutumin da ya jagoranci gwagwarmayar kwato ƴanci da haƙoƙin baƙar fata da ƴan tsiraru wanda kuma yayi imani da cewa nasarar irin wannan gwagwarmaya ta dogara kan gudanar da ita a cikin lumana. Wasu ƴan kunar bakin wake biyu sun tarwatsa kawunan su a babban birnin Iraki a yau litinin suka kashe mutane akalla 26 da kuma raunana wasu da dama.
Kuma da lakanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa yau ne ake cika shekaru 52 da rasuwar marjayi Sardaun Ahmad Bello Sardaun Sokoto kuma yan siyasa musamman arewacin Najeriya sai kokari suke yi su kwaikwayonsa amma ga abin da wani shehin malami ke cewa
ni na fahimta shine Sardauna ya san abin da yake so kai zama premier jar arewa ya kuma san abin da ƙasa ke so to amma waɗannan shugabanni namu na yanzu hakikani su mulkin suke so ba domin suna da abin da suke so suwa mutane ba
a jamhuriyar Nijar ko hukumomi ne suka ce za su sa kafan wando daya ga da ma wasu yadda wani madaran jarirai wanda aka gano yana yin illa
da wani kamfani guda wanda shi jiya ne an kaje shi ya yi hukuda ta dayawa shi ma an ci mishi wannan madara ga ya sake ya tabata
to da yake yau ana Amurka rana ce domin martaba Martin Luther King Jr. Za mu tattauna da abokan aiki na da Ibrahim da kuma sahabu. Kana Yusuf Aliyu Harande zai shigo da shirinsa na ilmi garkwar dan Adam.
Afrika ta kudu ita ce ƙasa ta baya-bayan nan da ta kira jakadan Amurka a ƙasar ta da yazo yayi bayani akan munanan kalaman da shugaban Amurka ya yi amfani da su akan baki na ƙasashen Afrika da Haiti a Amurka. Trump ya ba wa 'yan majalisa mamaki a wani zaman tattaunawa da aka yi akan baki 'yan ƙasashen waje da ke shigowa Amurka, inda rahotanni da yawa suka bayyana cewa ya tambaya, "Mai yasa muke barin mutane daga waɗannan ƙasƙantattun ƙasashen suke zuwan mana?" Shugaban ya ce ya kamata Amurka ta fi barin mutane daga ƙasashe kamar Norway su shigo. Akasarin mutanen ƙasar Norway Turawa ne, inda kuma akasarin mutanen Afrika da Haiti baƙaƙe ne. Bayanai daga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da na cikin gida na nuna damuwa akan yadda Amurka da shugabanta ke komawa hanyar wariyar launin fata. Amma shugaban ya musanta zargin da ake masa na cewa yana ƙin jinin baƙaƙe da kuma kalaman da aka ce ya faɗa. Hukumar harkokin ƙasashen duniya ta Afrika ta Kudu, wato DECO, za ta yi wani zama a yau litinin tare da na biyu mafi girma a ofishin jakadancin Amurka da ke Pretoria akan abin da shugaba Trump ya faɗi. Hukumar DECO a wani bayani da ta bayar ta ce dangantaka tsakanin Afrika ta Kudu da Amurka da kuma Afrika da Amurka dole sai ta zama bisa mutuntawa da fahimtar juna. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce an kira jakadan Amurka a ƙasashen Haiti da Botswana da su je su yi bayani akan abin da shugabansu ya ce. Jakadan Afrika a Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce ƙungiyarsu na cikin tsananin mamaki kuma ta yi Allah wadai da waɗannan maganganun ƙin jinin wani jinsi da wariya da shugaban Amurka ya yi kuma suna kira da ya janye kalamansa kuma ya nemi gafara.
A yau litini ne Amurkawa ke bikin girmama Martin Luther King Jr. mutumin da ya jagoranci gwagwarmayar kwato ƴanci da haƙoƙin baƙar fata da ƴan tsiraru wanda kuma ya yi imani da cewa nasarar irin wannan gwagwarmaya ta dogara ne kan gudanar da ita cikin lumana a kowace shekara a ranar Litinin ta 3 a watan Janairu Amurkawa na girma shugaban yancin bakar fatan da aka kashe wanda a shekarar 1950 da 1960 ya shirya tare da jagorantan kamfe na nuna kyamar ware launin fata dake aukuwa a jihohin kudancin Amurka da kuma yankin neman daidaito tsakanin fari da baki da kuma yancin zabe mutane da yawa a fadin Amurka suna yin hutun tunawa da ayyukan da gwarzan yayi na kwato na kawo ƙarshen wato ware launin fata ta hanyar yin ayyukan gayya na taimakon al'umma majalisar Amurka ta girma abin a shekarar 1994 ta hanyar kebe wannan rana a zaman yin hidima ga ƙasa shugaba Donald Trump ya yi bayani akan jarumin a wani zama da aka yi a birnin Washington ranar Juma'a ta gabata inda ya yabe shi da ayyukan shi na zanga-zangar lumana na neman daidaito da kwanciyar hankali
Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu ƴan kunar bakin wake biyu sun tarbatsa kawunan su a babban birnin Iraki a yau Litinin suka kashe mutane akalla 26 da raunana wasu da dama. Bama-baman sun tarbatse a dandalin Tehran dake tsakiyar birnin Baghdadza a lokacin cinkoson masu zuwa aiki da safiya. Wannan wuri cibiyar hada-hadar kasuwanci ce kuma akwai leburori masu dako dake taruwa don neman aiki. Babu kungiyar da ta dauki alhakin kai wannan hari amma harin da suka gabata dai kungiyar IS ce ta dauki nauyin su. Kungiyar ta mamaye mafi yawan sassan arewaci da yammacin Iraki na tsawon shekaru fiye da 3 harin da sojojin Iraki tare da hadin gwiwar Amurka suka rika kaiwa ta sama ne ya taimaka wajen fitar da kungiyar ta IS daga manyan biranen kasar da wasu sassan da ta mamaye. A watan da ya gabata Prime Minister Haidar Al-Abadi ya bayyana nasarar tumbuke mayakan kungiyar daga wuraren da suka kama amma kuma har yanzu ana fuskantar harhare ƴan ta'adda a sassa daban-daban na Iraki.
Wakilai daga kasashen biyu na Korea sun gana yau Litini domin tattaunawa akan shirin arewa na tura ƴan wato wasan badujula zuwa wasannin motsa jiki na Olympic na Honturu da za a yi a cikin wata mai zuwa a kudu. An sa ran cewa tattaunawa ta ƙauyen Panmunjom da ke kan iyaka za ta mayar da hankali kan tsarin rawar da shahararriyar kungiyar badujula ta mata ta Koriya ta Arewa za ta taka a bikin. An ce shugaba Kim Jong-un da kansa ya zaɓi waɗanda ke cikin kungiyar Koriya ta Arewa ta ce wakilanta za su tura wasannin Olympic na Honturu a Pyeongchang sun haɗa da mawaka, jami'an gwamnati, 'yan jarida da 'yan wasa da wasunsu dai. Ma'aikatan haɗin kai ta Koriya ta Kudu da ta ce za ta ƙayyade adadin wakilan da Koriya ta Arewa za su tura a ganawa da ita Arewa za ta yi da kwamitin wasannin Olympic na ƙasa da ƙasa a ranar 20 ga watan Janairu. Ana ɗaukar matakan sassauci da Koriya ta Arewa ke ɗauka dangane da wasannin Olympic ɗin a zaman wani yunkuri na rage tankiya a bayan gwaje-gwajen nuclear da makamai masu linzami da ƙasar ta yi a shekarar ta shige. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To yanzu bari mu bude taskar rahotannin da rahoton marigayi Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto wanda ya cika shekaru 50 da yi masa kisan gilla. Mahaifin marigayin wato birnin Sokoto sun ce za su kwashe tsawon wannan satin suna gudanar da tarurrukan tunawa da marigayin. Ga Murtala Faruk Sanina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shekaru 52 kenan da rasuwar firimiyan yankin Arewa sa Ahmadu Bello Sardauna. To amma da alama jama'ar yankin na ci gaba da tunawa da namijin kokari da fafutukar da yayi wajen kafuwa da kuma ci gaban yankin. To ko me yasa marigayi Sardauna ya ci gaba da kasancewa a zukatan jama'ar Arewa? Tambayar kenan da nayi wa Shehin Malami a Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Professor Bello Bada
wanda ya kasance saboda irin gudunmuwar da ya bayar da kuma irin tsayin daka wanda yayi ya kare mutanen shi, ya kare martabar su, ya kare addinin su. Ayyuka na alheri irin waɗanda yayi, da shugabanci na adalci irin wanda yayi, da alheri wanda ya samu wannan bangare inda ya rika da kuma ƙasa baki daya, wanda shi yasa har abada ana tuna shi da alheri.
Sautari shugabanni musamman na siyasa a yanzu suke ta kokarin kamanta kansu da Sardauna musamman a lokutan yakin neman zabe. To amma Professor Bello Bada ya bayyana ra'ayin cewa sun yi hannu riga da Sardauna.
Ni na fahimta shine Sardauna ya san abin da yake so kai zama premier jihar Arewa. Ya kuma san abin da ƙasa ke so. To amma waɗannan shugabanni namu na yanzu haƙiƙani su mulkin suke so ba domin suna da abin da suke so su wa mutane ba. Basu shirya komai ba, al'amari na daudar duniya a yi iko a handami dukiya shike ba su shawa. Don haka ko da suke cin zabe su to su yi shugabanci ba su da abin da za su wa jama'a. To shi wannan shi abban bambanci da su.
A nan Sokoto mahaifarsa Ahmadu Bello za a kwashe tsawon mako daya ana gudanar da al'amuran tunawa da wannan rana ta hanyar tarukan karawa juna sani da gabatar da lecoci a makarantu dangane da rayuwa da halayen Sardauna a ƙarƙashin inuwar wata ƙungiya ta tunawa da Gamji. Bello Isa Shatiman Durbawa shine shugaban ƙungiyar a jihar Sokoto.
Shekarunmu ko da an kai himu babu Sardauna, Allah ya mishi cikawa. Mun san Sardauna ta hanyoyi guda biyu, ta mutanen da suka zauna da shi suka yi aiki waɗanda muka tashi da su kuma suka gaya mana wane ne Sardauna, ta littattafan da aka rubuta aka bari da waɗanda ya rubuta shi ma ya bari game da rayuwar shi. Waɗannan abubuwa suka shiga zukatanmu muka zamo mutane masu sha'awa da ganin mun yi koyi da irin wannan bawan Allah, ya zama muna abinda Turawa suke ce ma role model.
An kashe sa Ahmadu Bello Sardauna a ranar 15 ga watan Janairun shekara ta 1966 a gidansa da ke Kaduna biyo bayan wani juyin mulki da sojoji suka yi. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To daga batun margaye Ahmadu Bello Sardauna Sokoto, sai kuma gwamnatin jamhuriyar Niger inda hukumomin kasar suka ce za su sa kafan wando daya da ma wasu yadda madaran jarirai wanda aka gano yana wa jariran illa. Ga su lamu na barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Matakin haramcin sayar da wannan madara ya samo asali ne bayan da wasu rahotanni daga Faransa suka ambato wani kamfanin kasar da sarrafa wata gurɓatacciyar madarar da ke ɗauke da wata ƙwayar cutar da ke bayyana ta hanyar wasu alamomi masu tarin yawa, in ji ministan kiwon lafiyar al'ummar Nishar Dr. Ilyasu Idi Mai Nasara.
Wannan madara akwai wadda da mutum ya ɗauki gwangwaninta bisa wannan gwangwanin an rubuta PCOT. Akwai guda an rubuta Celia, akwai guda an rubuta Milumel. Duk gamɗin ga tawon ga madaran babban kamfani wanda ake ce ma Lactalis shine sarhoto wannan madarat. Kuma babban illata da yake tana kumshe da ƙwayar cuta ta Salmonel. Kamar waɗanda sun karage sun kasha ta ba a sani ba. Takan yi wasu Allah ya sa su hita. Mai waɗanda dai har sun kasha ta koko suna nan riƙe da ita sun kaga yaro ya sha ta. Kamar an ga alamuni in yaro ne mai magana yana ciwon kai, koko yaro yana kuka beke shan nono, koko a ga yaro ya ki kwana, koko a ga yaro yana haƙo jini na zuwa ga hancin shi, koko a ga yaro yana zahin jiki, ya kamata a gaugauce a ɗauko shi a kawo shi likita. Kuma a biyo da kwankon madara inda yaron ne wanda an ka ba wannan madara don mu ɗauki matakai.
Bincike a shagunan magunguna da na sayar da kayan alato ya ba da damar kama ɗimbin kwalayen wannan madara mai kisan jarirai.
Ciwon nan ciwon yana kakkatsa hanji, yaro sai shi abinda ake ce ma peritonit, ciki ya kumbure, ciki ya ƙabe, hanji na ciki duk sai su gurɓace sai su huɗe. Kenan kaga an shiga cikin matsala. Allah ya sa duk inda mun kai binciken nan farmasi hudu da mun kai bincika mun samu wannan madara. Kuma nan yanke take mun kace musu wannan madara ga su koma saida ta, su maida ta Dabra, za a yi rapport a kone ta da wani kamfani guda wanda shi jiya ne an kaji shi ya yi oda ta da yawa. Shi ma an ci mishi wannan madara ga ya sake ya taba ta. Kenan abu ne in ka diba ba a iya cewa yau ga wanda ya sha ta ga wanda bai sha ta ba.
Wannan mataki ya faranta wa kungiyoyin kare haƙƙin mabukata rai. To amma shugaban kungiyar ADDC Wadata Muhammad Nuri ya ce
sanarwa tana da amfani amma rigakafi kuma ya yi magani. Ya zamanto kayayyakin da ake kawowa an bincika an tabbatar da cewa ba su da wani ƙwayar cuta a cikinsu. Inda sanarwar ta shahi jama'a a hukumance, mu kuma za mu bi sau da ƙafa a yi takatsantsan da ya zamanto sanarwar nan ta ƙara amfani ga jama'a. Shi dai kai ya zamanto sanarwar ce kadai.
Tuni aka umarci hukumomin kiwon lafiya a matakin jihohi da na gundumomi su gudanar da bincike don kama wannan nau'in madara, yayin da aka gargadi jama'a su kasance masu bayar da bayanan dukkan waɗanda ke kokarin sayar da wannan haramtacciyar madara a ɓoye ta yadda za su fuskanci hukunci, in ji ministan kiwon lafiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kuma a kai da Sule Mumuni Barma, kamar yadda muka sanar da ku a cikin gabatarwar mu, mun ce za mu tattauna akan wato Martin Luther King da kuma Ahmadu Bello Sadan Sokoto. Amma saboda karancin lokaci za mu takaita ne, za mu yi magana ne akan wato Martin Luther King Jr. irin rawar da ya taka a nan Amurka, domin yau a nan Amurka rana ce ta hutu. Kuma na tare da abokan aiki na wato Ibrahim da Sabu. Ibrahim, a gurguje kuma a takaice, shin menene wasu irin ayyuka ne ko kuma wasu irin abubuwa ne yayi har ya cancanci irin wannan yabo a keɓe rana Sokotum a ce ana karrama shi?
Wato, a cikin shekarun 1950 zuwa 1960 bakar fata Amurka baya da iko ya zauna inda Bature ya zauna, bai da ikon ya shiga makarantar da Bature ya shiga, bai da ikon ya jefa ƙuri'a kamar yadda Bature yake jefa ƙuri'a. Abin da ya faru shine akwai wata mace da ake kiranta Rosa Parks, wanda a wani lokaci a Montgomery a jihar Alabama ta shiga cikin mota, sai ta je sai ta zauna a cikin mota a gaban mota. Bature ya ce ta tashi ta bashi wuri, saboda a zamanin babu dama bakar fata ya zauna a gaba, an ware gaba domin turawa ne, a baya bakake suke zauna duk da cewa duk kuɗi ɗaya suke biya. To Martin Luther ya zo ya shiga cikin wannan lamari, abin da ya kai aka ƙaurace ma shiga motoci na nan Montgomery Alabama har sai da suka canja ra'ayi suka soke wannan. Kuma kar ka manta da cewa shine musabbabin dokan nan ta 'yancin bakar fata da sauransu a Amurka wanda aka yi 1964, da dokar 'yancin jefa ƙuri'a da aka yi 1965, da doka ta 'yancin saye ko kuma hayar gidaje da aka yi shekarar 1968. A ranar 4 ga watan Afrilu na shekarar 1968, an harbe wani Bature ake zargi ya harbe ya kashe Martin Luther King, wato James Earl Ray. Ko da yake daga baya ya zo ya ce ba shi ya kashe ba, ba shi ya kashe shi ba, kuma har iyalan shi Martin Luther King Jr. sun amince da cewa ba shi ne ya kashe shi ba, hada baki aka yi domin a kashe shi.
To Sabu, na dawo kanka, kana ganin cewa Turawa bakar fata na nan Amurka sun dora daga inda Martin Luther King ya tsaya?
Kusan za a ce an dora, saboda duk abubuwan nan da Ibrahim ya maka bayani, ai ma mu karasa shekara guda da saukar Obama daga shugabancin Amurka, abu ne da waɗanda masu su Martin Luther King da sauransu, kai kar in takaita ma ba a je kansa ba, ko general ya sunan sojan nan da yi
Colin Powell,
kuka yi yana kasar sin lokacin da aka ayyana Obama matsayin mutumin da ya ci zaɓen Amurka, kuka yi saboda ba sa tsammanin za su ga ranar da za a ce baƙar fata ya shugabanci Amurka. Saboda haka wannan ci gaba ne babba ga bakar fata, kuma ka dubi babu rukuni na wani abu na kasar Amurka da babu bakar fata yanzu. Akwai an samu ci gaba, ainu akwai sauran aiki,
kash ka mun koro bayani amma lokacin yayi muna kadan.
Haka ne,
da na so in ce wato kalaman nan na Martin Luther King da yake cewa za a yanke hukunci ba da kalan jikina ba, da abin da ke cikin zuciya na.
I have a dream kenan.
Ya zo daidai kenan.
Sosai.
Kai, to shikenan. Masu aure, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka kenan, birnin Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba. Allura mai ilimi shike.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za ku ji tattaunawa ta musamman da abokin aikin mu Nasiru Adamu Alhikaya, yayi da darakta a ma'aikatar ilimi ta tarayya a Najeriya, Alhaji Imam Inuwa Muhammad, inda yake bayanai akan yunkurin gwamnatin tarayya wajen maido da martabar ilimi a ƙasar a cikin wannan shekara ta 2018. Duk dai da cewar an dade ana ruwa, ƙasa na shanyewa, Alhaji Inuwa Imam ya yi nuni da cewar A bana, za a girbi iri mai amfani idan Allah ya kai rai.
Mudagi ya fi yaki da zahilci ilimi ribar mu ne ba wai ba.
Da karatun primary ba wai kai tsaye na ƙarƙashin gwamnatin tarayya ba ne, amma kuma haƙƙin gwamnati ne ta kula da ilimin dukkan 'yan Najeriya. Shin me zaki ci kan ilimin primary nan don ana ganin kamar makarantun gwamnati ba a samun kayayyakin koyarwa yadda ya dace, kuma kusan za a iya cewa gwamnatin tarayya tana tura kuɗaɗe duk wata jihohi nan suna samun kuɗi daga tarayya.
To alhamdulillah Alhaji Nasiru, wato ka san idan aka ce maka wato tsari na ƙasa kowanne da irin ayyukan da aka bashi, ita gwamnatin tarayya tana da nata, gwamnatin jihohi tana da nasu, sannan haka gwamnatin ƙananan hukumomi. To ita gwamnatin tarayya wanda yake take tunda ita ce babbar yaya, kusan kowanne abun da za ta yi ta taimaka ta tabbatar da cewar ilimi ya samu karbuwa kuma an kyautata ilimi ga mutane da suke ƙasa, ina ganin gwamnatin tarayya tana iya ƙoƙari. To abun da yake faruwa tunda kowace jiha tana da nata ƙarfin da ko kuma tana da nata ikon da constitution na ƙasar nan ya bata, shi yasa mutane suke ganin kamar cewar gwamnatin tarayya ba ta tafiya can ƙasa tana yi. Amma idan mutum ya duba makarantun nan da zaka shiga da na jihohi da na gwamnatin tarayya, duk kusan inda zaka rika duba zaka ga cewar akwai tallafi ta wani bangaren na gwamnatin tarayya a cikin wannan makaranta. Saboda haka ni ina ganin cewar gwamnatin tarayya tana iya kokarinta ta tabbatar da cewar mutane sun samu ilimi kamar yadda wannan gwamnatin ta zo da niyyar cewar tana so ta kauda jahilci ne a iya lokacin da za ta yi.
Wato in an duba wasu makarantun ma kusan har yanzu fa akwai makarantu da ake karatu ko a inuwar bishiya ko yara suna zama kan duwatsu. Wannan yana sa kusan makarantun primary fa ta gwamnati ba sa yin aiki yadda ya dace.
To Adamu kai ka riga ka san wannan, ai magana ce guda ɗaya. Gwamnatin tarayya tana iya kokarinta. Duk abin da za mu yi mu taimaka wa gwamnatoci na jihohi da ƙananan hukumomi. Idan ka duba misali zan baka, ai lokacin da gwamnatin nan ta zo ta samu jihohi ma da suka daina biyan albashi. Kuma idan ka duba kusan kashi 70 na mutanen da su ba sa samun albashi za ga malaman makaranta ne. Saboda gwamnatin nan tana da niyyar ta ga cewar ilimin nan ta taimaka, shi yasa ta yi haɓaka ta karɓo bashin kuɗi da ko'ina ta tabbatar da cewar ta taimaka domin ilimi ya samu ya haɓaka. Kuma insha Allahu ina kallon tana ƙoƙari wajen wannan. Amma magana cewar mu yara suna karatu a gindin bishiyoyi suna yin wannan, ƙwarai ba za ka ita gwamnatin tarayya babbar giwa ce. Abubuwan ya yi yawa, idan ka duba muna da makarantun firamare a ƙasar nan suna da yawan da idan aka ce yau gwamnatin tarayya ita kaɗai za ta yi ba za ta iya wannan abun ba. Amma duk ya wani ƙoƙari da gwamnatin tarayya za ta yi tana yi. Yanzu misali zan baka, akwai special program da gwamnatin tarayya ta yi wanda aka yi launching nasa wanda ake kiran shi Safis State Education Investment Program. Wannan in ka duba wani tsari ne daban da gwamnatin tarayya ta karɓo daga World Bank domin ta tabbata ban da dukkan hanyoyin da take bi ta taimaka wa ilimi a ƙasar nan, za ka ga cewa tana bin waɗannan hanyoyi domin ta taimaka. Saboda haka duk irin waɗannan abubuwan da suke faruwa abubuwa ne wanda suke faruwa kuma kowa ya riga ya sani. Amma insha Allahu ina ganin wannan gwamnati tana iya ƙoƙarinta ta tabbatar da cewa waɗannan abubuwa an haɗe
su. Sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji ci gaban wannan tattaunawar da kuma wasu shirye-shirye da gwamnatin tarayya ke tafe da su a wannan shekara idan Allah ya kai mu. Muna miƙa godiya ta musamman ga baƙon namu Alhaji Imam Inuwa Muhammad, darakta a ma'aikatar ilimi ta Najeriya. Sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. ku huta lafiya.
Jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattaunawa.
Madalla gaida Malam Isuhu, yanzu kuma ga sakon da ku masu sauraro kuka aika muna.
Sakon farko ya fito daga Safara'u Haƙilu Zamani Almajirawa Malumfashi, tace hana cin hanci da rashawa da sojoji ke yi akan hanyoyin Najeriya shi ya kamaci gwamnatin Najeriya da ta yi. Sai kuma sako na gaba daga Isa Lawan Girgir, yace assalamu alaikum VOA Hausa, kalamun batanci da shugaba Donald Trump ya yi akan kasashen Afrika bai zo mana da mamaki ba, domin sai bango ya tsage kadangare ke samun gurin shiga. Sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum muryar Amurka, Allah ya sa ganawar da shugaba Buhari ya yi da shugaban majalisar dattijai Bukola Saraki da kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara akan matsalar tsaron wasu jihohin Najeriya abu ne mai kyau. Muna fatan za su dauki matakin kawo ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro. Sako daga Alhaji Mele Yusufari, jihar Yobe. Sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum VOA Hausa, ci gaba da zanga-zanga a kasar Tunisia duk da alƙawarin da hukumomi suka dauka na inganta rayuwar talakawa a kasar, abin damuwa ne, da fatar Allah ya sa a shawo kan wannan matsala. Sako daga Sani Mai Lange-lange Yalwan Yawuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta Yawuri. Sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum VOA Hausa, ina kira ga duk waɗanda suke baiwa gwamnatin shugaba Buhari shawarwari akan yadda za a magance matsalar tsaro da su rinka sanya adalci a cikin shawarwarin da suke badawa, domin bada shawara cikin bacin rai bai kamata ba. Sako daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Sai kuma sako na ƙarshe yace assalamu alaikum muryar Amurka, dan Allah ku ba mu dama mu yi kira ga manoma da makiyaya na arewacin Najeriya da ya kamata su baiwa gwamnatin tarayya haɗin kai a yunkurinta na sasanta tsakaninsu domin samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Umar Babban Yaya Sabon Gida jihar Jigawa da Dauda Garba bin Afan Fatiskum a jihar Yobe.
To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karata takaice.
‘Yan sanda sun ce mutane 75 sun jikkata a yau Litinin a lokacin da wata farfajiya ta subuto cikin babban zauren kasuwar hada-hadar hannayen jari ta Jakarta, inda kankare ya rufe mutane da dama. Jami'an ayyukan gaggawa sun ce babu rahoton mutuwa da aka samu a lokacin wannan hatsari da yawa kana a ginin kasuwar, inda nan ne babban bankin duniya ma yake da ofishinsa na ƙasar Indonesia. Wata mace mai suna Mega Kapoor da ke aiki a cikin ginin ta ce ta ga fallan kankare yana fadowa tare da kura, daga nan sai bututun ruwa ya fashe. Ta ce ta ji karar ballewar wani abu, kuma ta ga wata mace kwance a sume karkashin kankaren da ya fado. An samu damar komawa ga hada-hadar sayarwa da sayan hannayen jari a kasuwar zuwa tsakar rana. Afrika ta Kudu ita ce ƙasa ta baya-bayan nan da ta kira jakadan Amurka a ƙasarta da ya zo ya yi bayani akan munanan kalaman da shugaban Amurka ya yi amfani da su akan baƙi na ƙasashen Afrika da Haiti a Amurka. Trump ya ba wa 'yan majalisa mamaki a wani zaman tattaunawa da aka yi akan baƙi 'yan ƙasashen waje da ke shigowa Amurka, inda rahotanni da yawa suka bayyana cewa ya tambayi dalilin da ya sa suke barin mutane daga waɗannan ƙasƙantattun ƙasashen suke zuwan musu.
To madalla, da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, amma idan Allah kai mu anjima, muna so ne ku kira mu domin ku bayyana muna ra'ayoyinku akan yadda kuke gani yau dai Amurkawa ke karrama jangwarzonsu, wato Martin Luther King Jr., wanda ya zo daidai da ranar da Ahmadu Bello Sadaun Sokoto ya cika shekaru 52 da kisan gillan shi ma da aka yi masa. Ku kira mu don ku bayyana muna ra'ayoyinku game da waɗannan gwarzayen. Yanzu Amadu kwa da kwa nan sashin Hausa, musamman ita Hafsat Bello dan mai sauraro ta Agaza, domin ganin shirin ya kammala, sai Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na wannan lokacin. Ni Ladan Ibrahim ke cewa a ci gaba da sauraron sashin Hausa, domin ko ga Usman Ahmed Kabara nan tare da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe.